Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalul da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma shi za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalma shi garba ne da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsin ranar Talata 10 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya za a ji cewa a yayin da wasu ke zargin ƴan ra'ayin PDP da yin zagon ƙasa ma shugaba Buhari su kuma na cewa
ko a cikin Abujan nan ayyukan da PDP ta yi gadoji da ta yi hanyoyi da ta yi sune ake kai a yanzu.
Za kuma a ji shirin kwamitin majalisar dattawa na binciken zargin wata cuwa-cuwa a kamfanin NNPC.
Kwamitin zai binciki wasiƙar zargi da ƙaramin ministan fetur Ibe Kachukwu ya rubuta a shugaba Buhari da ke nuna kwangiloli da suka kai $25 billion ba bisa ka'ida ba.
Kamar kowace ranar Talata, Baba Yakubu Kyeri na tafa da sabon shirin nan nasa na matafiya a dawo lafiya. Sannan kuma mu kaɗa jamhuriyar Niger inda Suleiman Muna Barma ke tafa da sharhin jaridan ƙasar. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin shugaba Donald Trump ya ce duk matakan da Amurka ke ɗauka kan Koriya ta Arewa tun sama da shekaru 20 da suka gabata har zuwa yanzu haka ba ta cimma ruwa ba. Cikin wani sako da ya kafe ta dandalin Twitter, Trump ya rubuta cewa sama da shekaru 25 ƙasar mu ta kasa cimma burinta kan Koriya ta Arewa duk kuwa da biliyoyin dalolin da ake kashewa amma a wofi babu wani abu da ya aiki. Wannan furuci da Trump ya alama shi ta cewa zai iya ɗaukar matakan da zai kawo ƙarshen shirin nukiliya Koriya ta Arewa da kuma kawo ƙarshen cece-kucen da ake. Ranar Asabar din da ta gabata ma Trump ya rubuta wani sako game da wannan batu, inda yake cewa shugabannin Amurka na baya sun shayi magana da Koriya ta Arewa tare da samar da tarin yarjejeniyoyi barkatai da kuma kashe makudan kuɗaɗe, amma duk babu abin da ya tasiri sai keta yarjejeniyar da ake tun ma kafin ta wadar da aka rubuta ta bushe. Amma yadda jami'an Amurka mahaukata, amma abu ɗaya ne kadai zai iya aiki akan Koriya ta Arewa. Sai dai kuma babu tabbacin abin da Trump yake nufi da cewa abu ɗaya ne kadai zai iya aiki. To amma da alamu kalaman nasa sun karkata ga amfani da karfin soja tun bayan da aka ji shi yana cewa sakataren harkokin wajen Rex Tillerson yana bata kansa lokaci ne kawai wajen tattaunawa da shugabannin Koriya ta Arewa.
Ana ci gaba da zaman tsakanin Amurka da Turkiya, inda Turkiya ta dakatar da baiwa yawancin Amurkawa visa domin ramuwar gayya kan makamancin abinda Amurka ta yi wa ƙasar. To sai dai ramuwar gayyar ta so ma jefa harkokin kasuwancin Turkiya cikin wani hali, abinda ake fargabar zai iya haifar da illa mai muni ta wani lokaci mai tsawo. Da yake gargaɗi kan wannan batu da ke faruwa, masanin kimiyyar siyasa Cengiz Aktar ya ce wannan wani abu ne da ba a taɓa gani ba, ko da ko lokacin da ƙasashen suka sami saɓani mafi muni ba a taɓa ganin an shiga irin wannan halin ba, lamarin da ba da wasa ba ne. Wato jayayyar dai ta samu asali ne tun makon da ya gabata, lokacin da aka kama wani ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka mai suna Martin Tofus ana tuhumarsa da laifin ta'addanci. Lauyoyin Turkiya sun zargi Tofus da alaka da babban malamin nan da yanzu haka ke zaune a Amurka, Fethullah Gulen, wanda aka zarga da laifin kitsa makircin juyin mulkin da bai samu nasara ba a shekarar da ta gabata. A jiya Litinin, ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta gayyaci mataimakin babban shugaban ofishin jakadancin Amurka, inda aka buƙaci Amurkar da ta dakatar da matakin da ta ɗauka na hana wa 'yan Turkiya biza.
To ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugabannin yankin Catalonia na fuskantar ƙarin matsin lamba daga gida da ƙasashen waje kan cewa a watsar da shirin su na ayyana cin gashin kai daga Spain gabanin jawabin da shugaban yankin da aka shirya yi. A yau Talata ne aka shirye shugaban yankin Charles Puigdemont zai jawabi gaban ƴan majalisar dokokin yankin nasa. Hakan ya sa gwamnatin Spain ta shiga damuwa da tsoron kada majalisar su kada ƙuri'ar yarda da ƙudurin neman ƴancin kai. Akan hakan ne shugabannin siyasa na ciki da wajen ƙasar Litinin suke ta kira ga shugaban Catalan da su dakatar da shirin su don samar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya.
Akalla ƴan jinsin Rohingya 12 ne suka nade cikin ruwa suka mutu da daren Lahadi lokacin da jirgin ruwan su ya kife kan hanyar su ta arewacin wato arcewa daga tashin hankalin da ke faruwa a Myanmar domin samun mafaka a Bangladesh. Jami'ai sun ce sun gano gawarwakin yara 10 da mace ɗaya da namiji guda. Sun yi kiyasin cewa kimanin mutane daga 40 zuwa 100 ne jirgin yake dauke da su a lokacin da ya tuntsire a kogin Naf wanda ya raba kasar Myanmar da Bangladesh. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta fito ta yi magana kan wannan bala'i. Tana mai cewa wannan hatsarin ƙarin wata alama ce da ke dada nuna mummunan halin da ake ciki a kasar ta Myanmar. A kasarin mutanen masu yawan 500,000 musulman Rohingya ne da suka gudu daga Myanmar zuwa Bangladesh daga watan Agusta zuwa yanzu. Tun labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake ci gaba da takaddama tsakanin masu ra'ayin salon shugaba Buhari da masu ra'ayin jam'iyyar adawa ta PDP kan zargin yin kafar ungulu ga ainihin manufofin shugaba Buhari. Nasir Adamu Ilkaya gare ka.
Har yanzu magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na kiran samun garin bawul a gwamnatin ko da kuwa sauya wasu jami'ai ma'aikatu ne. Ba ma ga masu ra'ayin shugaban ne kaɗai mai yaƙi da canji da APC mai mulki ta yi talle da shi a campaign. Halli Rusani Maiwa jigo ne a ƙungiyar abokan Buhari.
Har yanzu nan Malam Nasiru cikin wannan gwamnatin nan NPDP waɗanda suke tsarar gwamnatin prosesa suna nan har yanzu da mai mukamman su bai fitar da su ba ya bar su.
Dan gani kashe ne shugaban ya uka ciro man baka ya ɗora muƙarraban shugaban kan wannan mizani.
Amma kuma shi general ya iya sani billahi azim shi kada yake aiki a kasar nan dukka wannan wanda suka zagaye shi wallahi ba mutane bane wanda suke taimaka masa aiki inda akwai mutanen nan suna taimaka masa aiki to wallahi general ba zai dinga wahala haka ba.
Kakakin shugaban committee riko na PDP Abdullahi Jalo ya ce har yanzu ayyukan PDP yake gani
ko a cikin Abujan nan elaka nan kake ayyukan da PDP dai gadoji da tai hanyoyi da tai sune ake kai a yanzu ake ci gaba da gyaran su kaga ya kamata a ce in ka ce kana canji kai ka nuna naka babu.
Shi ma jami'in siyasa ofishin mataimakin shugaban majalisar dattawa Inuwa Garba na ganin gaskiyar shugaba Buhari ba za ta wadatar ba.
Muna tabbatar maka da cewa all the committee ya zama all promises cancelled shine ma'anar APC. Shi mutum ɗaya ne wanda kowa yana da masa kyakkyawan fadin da to cewa Dottijo ne mutumin da yake da gaskiya to gaskiya da dattaku ɗaya ne bisa 10 na abubuwan da ake bukata a kan harkar shugabanci musamman a ƙasa irin Najeriya.
Babban sakataren APC Mai Malabu ni ya ce tuni gwamnatin Buhari ta gina tubalin duk wata nasara ga Najeriya.
Dukkan alƙawurra da ya ɗauka ƴan Najeriya insha Allah zai cika su kuma mu muka san halin da ƙasar nan yake ciki lokacin da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya hauka daga mulki. Ƙasar nan kusan ta dulkushe babu tsaro ba zaman lafiya kowa yana cikin fargaba babu ma mai nutsuwa balle mai san cewar ga inda yake Allah cikin ikonsa dawowansa kan karagar mulki waɗannan abubuwa duka gashi nan kowa yana ganin saukin su so dukkan al'amura din na rayuwa a bayan zaman lafiya yake.
Najeriya ta ga mulkin PDP da APC daga mafi tsawon demokradiyya kowace jam'iyya ce a biyun tafiyar ƴan Najeriya. Nasura da Mai Likaya Madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Wannan haka yake to kafin mu ci gaba ga ƴan matan Niger.
Come on. kakan mu tai suna
wallahi kakan mu sai
lalle to a gaishe ku to jama'a karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC to kamar yadda ba a rasa ji ba kwamitin majalisar dattawa na harmar bincike wato na Najeriya kenan na harmar binciken wani zargin sama da fadi a kamfanin manin kasar Najeriya wato NNPC amma kan sahihin bayanai ba sani ba sabo kuma ba bita da kulli Salih Shehu Ashaka gare ka
Kwamitin zai binciki wasiƙar zargi da karamin ministan Peter Ibe Kachuku ya rubuta wa shugaba Buhari da ke nuna Dr. Mai Kantibaru ya bada kwangiloli da suka kai dala biliyan 25 ba bisa ka'ida ba. Aliyu magatakarda wa mako ya bada tabbacin adalcin binciken.
Magana shine ba za a amfani da mu a zalunta ko wani maharuƙi ta wannan aiki ba. Ba za a amfani don a tura ta gwamnati ko wani abu daban ba. Sai a shin namu ƙoƙarin taimaka shi wa sarjan Muhammadu Buhari bisa ƙoƙarin da ke yi da ganin cewa ya magance cinashawa Rusiya duke jama'a wani kasa ta jira cinya da Allah.
Da yake sharhi kan lamarin, tsohon babban manajan matatar Petro ta Kaduna, Injiniya Kailani Muhammad, ya ce ba tsarin ba da kwangiloli kamar yadda aka yayata a kamfanin NNPC.
In ka duba jaridu yau suna cewa wai Barre yana ma shi shugaban kasa sata ne dan campaign. Shin wani bincike ne za a yi bayan Senate sun kafa committee? Committee din nan za a yi public hearing. Kuma AKK da suka yi magana na layi na gas pipeline daga Ajokuta Kaduna, Kano. Hasada ce kawai ba su son wannan project din. Ko takaddun ma ba a kai Federal Executive Council ma fa approve ba, amma gashi ya sa shi cikin abin nan. Ko na 25 billion din ba bashi, ba bayar ba. Babban minister shine shugaban kasa, kuma shine GMD yake kaimawa report din shi. Duk wani abu kuma da yake son a yi a can villa din ake sa mishi hannu a bashi approve.
Tuni karamin minister man Peter Ibe Kachiku ya gana da shugaba Buhari, inda shi kuma babban director kamfanin NNPC Dr. Mekantika Challabaru ya gana da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo. Bincike na hakika ne zai fayyace mai gaskiya da mai zarmiya. Salihu Shehu Ashaka, Muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kudi, kaga mutum ya janye wando don saboda kudi.
Sala shauta kuma gaida Sali. Yanzu kuma bari mu kauce gifi Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da sabon shirin sa na sifiri.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama. A cikin shirinmu na yau zamu ci gaba da baku alƙaluma haɗura ababen hawa da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar ta kan shirin kai komo lamun lafiya na hukumar kiwon lafiya ta WHO da ake kira Global Status Report on Road Safety. A wannan mako zamu yi dubi ne akan alƙaluma da Majalisar Dinkin Duniya ta fitar akan mace-mace na haɗura ababen hawa a nahiyar Afirka, inda hukumar kiwon lafiya ta WHO take cewar nahiyar Afirka ta fi yawan fuskantar haɗura ababen hawa akan hanya, duk da cewar ita ce ke da ƙarancin ababen hawa idan ka kwatanta da sauran nahiyoyin duniya. Afirka dake da kashi 2.3 cikin 100 na ababen hawa a duniya, amma kuma ita ce ke da kashi 20 a cikin 100 na mutuwar da ake yi sakamakon haɗuran ababen hawan a duniya. Shirin kai komo lamun lafiya na WHO ya ce kashi 26.6 cikin mutane 100,000 a nahiyar Afirka ne suke rasa rayukansu ta haɗuran ababen hawa akan hanyoyin nahiyar. Mutane 650 ne suke mutuwa ta haɗuran ababen hawa a kowace rana ta Allah a nahiyar Afirka. A shirinmu na baya mun kalli yadda wannan al'amarin yake faruwa a ƙasashenmu a Afirka ta Yamma, inda muka fara yaje zango a Jamhuriyar Nijar da Kamaru. Kamar yadda muka alƙawarta muku a baya, a yau zamu je ga uwa ba da mama ta nahiyar Afirka ne, tarayyar Najeriya, mu ji koya haɗuran ababen hawa ke faruwa a wannan babbar ƙasa ta nahiyar Afirka. Wakilinmu Hassan Mai da kaina ya jiyo muna daga hukumomi.
Rahoton hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya nuna a shekarar bara an sami aukuwar haɗarurruka har guda 11,363, kimanin 'yan Najeriya 30,105 ne suka sami raunuka, yayin kuma da mutane 2,053 suka rasa rayukansu. A sulhun farko na wannan shekara, mutanen da ba za su gaza ƙasa da 2,673 ne suka rasa rayukansu ba. Rahoton na hukumar ƙididdiga ta Najeriya ya nuna akalla mutane 15 ne suke mutuwa a duk rana ta Allah sakamakon haɗarurrukan mota akan hanyoyin Najeriya. Ko shin me ke haddasa haɗarurrukan mota akan hanyoyin Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa AT Muhammad, muƙaddashin komanda a hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya.
Akwai wasu abubuwa wanda DOD da masu amfani da hanya suke yi wanda kuma su ne suke jawo accident. Muhimmai daga cikinsu shi ne ɗaukan mutane fiye da kima a mota. Wani lokaci na gani tsakanin direba da ƙofar mota ma akwai mutum ya sata. Wannan yana sa shi direba ya sami difficulty, wahala wurin kontrolin mota. Abu na biyu kuma nan yawan gudu ɗauke sa'a da mutane suke yi. Wanda shi akwai amfani da tayoyi da duk ko tayoyin da ake kira tukumbu, kuma kana ansa waya, to wannan yana kawo hatsari sosai.
Hassan Mai na kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Mai na kaina. Kasar Ghana da ake kwatanta ta da mai zaman lafiya, amma haɗuran ababen hawa ya zama mata ƙarfin ƙafa. Hukumar kai komo lamun lafiya ta kasar Ghana ta ce ya zuwa watan Nuwamban shekarar 2016 mutane 2198 ne suka mutu. A cewar hukumar, waɗannan alƙalluma sun ƙaru idan ka kwatanta da alƙalluman shekarar 2015 a daidai wannan lokaci inda aka samu mutane 1634 suka rasa rayukansu. To ko menene ke jawo yawan haɗura a Ghana? Ga Ridwan Abbas daga birnin Accra.
Kwami Kujo ne shugaban sadarwar commission kiya ya tsira akan hanyar mututi ya ce halaye ɗabi'u na mutane da masu amfani da abin hawa kama daga mututi babura keke dukkan sunan su yi amfani da hanya lami lafiya shi ake cewa kiyaye hatsarin hanyar mututi ya ce a matsayin su hukuma suna da gudunmuwar da suke bayarwa akan haka.
Commission is a coordinating body. So we try to bring together.
Kuma nan kungiya ce ta rukunoni daban-daban. Shi yasa muke jawo ainihin sassa daban-daban don aikin haɗin kai don tabbatar da mai amfani da hanyar mota na da kariya. Sakataren kula da lafiyar direbobi a New Plan Station nan Accra, Kasim Al-Hassan yayi bayanin abubuwa da ke jawo hatsari akan hanyar mototi.
Gajiya. Na biyu wani bi overtaking. Uku wani bi maybe rashin hanya mai da kyau ko sun dawo bin su ko zuma muna yi tabobi kamar ibin makin ganda hanya ka duba daga nan zuwa kuma shi kaga wani ba makin mandire driver sai ya kauce hanya da su abubuwa duka dai na one of the factors in that yace kawo asari.
Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaidar Ridwan Abbas, ganin yadda haɗura ababen hawa yake yi wa tattalin arzikin ƙasashen duniya na kasu, taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya shekarar 2015 ya ƙara kawar da haɗura cikin manufofin muradun raye ƙasashen duniya zuwa shekarar 2030. Amma kuma masu iya magana suna cewa hannu guda baya ɗaukar jinka, don haka wajibi ne kowa ya bada gudunmuwansa ga kawar da haɗura akan hanyoyinmu. Iya abinda za mu iya kawo muku kenan a wannan makon, sai kuma sabon mako za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin waɗanda suka taimaka wurin tsara wannan shirin, musamman Hassan Maina Kaina da Ridwan Mukhtar Abbas, Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake cewar a huta lafiya.
Kwa gaida baba da jama'ar sa, yanzu kuma bari mu kada jamhuriyar Niger, inda Sulaiman Muna Barma na gamba wato na tafa da shirin jamhuriyar koko jaridun jamhuriyar Niger.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Courrier, wacce ta ruwaito labarin wata muryar da ke yawo a shafukan sada zumunta, wadda bisa ga dukkan alamu muryar Prime Minister Birjira Fini ce da aka nada ba da saninsa ba, lokacin da yake gaya wa wasu abokan firarsa cewa Isuhu Muhammadu ya umarce shi ya tsige kakakin majalisar dokokin ƙasa Usaini Tinni, yayin da shi kuma ke cewa shugaban ƙasa ba za a iya tsige shi ba muddin wa'adin shugabancinsa a majalisar bai kammala ba. Wannan yasa jaridar Azayar tambaya, shin an samu waɗanda ke kutse cikin harkokin gwamnatin ne? Jaridar Lebanon ta bayyana cewa hukumar saka ido akan ayyukan kamfanonin wayar sadarwa a Niger ARTP ta bugi kamfanonin kasar da babbar sanda a sakamakon samun su da rashin ingancin layin sadarwa a dauka daga wayar telefon zuwa internet. Jaridar Lankitor cewa take lokacin shudewar wa'adin yarjejeniyar da a karkashin ta Jamhuriyar Niger ke samun wutar lantarki daga Nigeria ya fara kuratowa, lamarin da tuni ya sa wasu 'yan Nijar so mu nuna fargaba dangane da abubuwan da ka iya biyo bayan kammalar wannan yarjejeniya a watan Afrilun 2018. Domin a cewar jaridar, wata majiya ta ce da ita akwai yiwuwar kamfanin PHCN na Najeriya ya ki amincewa farashin da kamfanin Nijelec ke biya a can baya. La Nation ta ce hukumomin yankin da magaram sun kaddamar da ayyukan shata layukan rigakafin wutar daji a ƙauyen Alare da ke jihar Gure, a wani yunkurin kare ciyawar dabobi daga bala'in gobarar da aka saba fuskanta idan irin wannan lokaci na kadawar iskar hunturu ya zagayo. aikin wanda zai shafi garuruwa da dama zai bada damar killace kilometer 11,000 wanda ka iya bada miliyan ton na ciyawar dabobi injila nation wace ta kara da cewa miliyan 500 na sefa ne akalla gwamnati ke kashewa a kowace shekara don kare ciyawar dabobi daga bala'in gobara Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Ga gaida Suleiman yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum mai magana Aminu mai kwaden linjami bayan kasuwa malamfashi ina kira ga gwamnatin Najeriya lalle Allah ya jika idan tana so ta yaki da cin hanci da rashawa to Allah ya jika sai an buɗe fita kokarin haƙƙin kan sanda a nan kasar dan saboda bai yiwa a ce lokacin da aka dauke su aiki an alƙawura da su sun dauki alƙawari sannan su kuma ba a tsare musu haƙƙin su ba ta dan sanda ma ya kamata a ce haƙƙoƙin su suna zuwa gurin sa direct yadda kowa ke samun albashin sa to manyan su kake riƙewa a haƙƙoƙin su sai sun matsale su a bankuna sun juya su to ya kamata a ce lalle Allah ya rika fita haƙƙoƙin dan sanda a nan kasar amma dai ba haka ba to za su fice jikin talakawa lai inda bai taka karaya karya ba sai ga dan sanda ya kuka hukuta a gagari wanda ya kamata a ce kasanci waye wanda a da abin da muka san dan sanda yana yi kenan
assalamu alaikum da farko suna na Aminu ne shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Bani za ta raba tarayyar Najeriya hakika haɗakar dangantaka tsakanin Najeriya da Niger domin haɓaka kasuwanci da kuma yanayi irin na tsaro yana da matukar muhimmanci ganin ƙasar tana da iyaka mai tsayo tsakanin Niger kuma ga al'adu da kuma ƙabilu waɗanda suke dangantaka da juna ke da fatan Allah ya taimaki wannan ta zama amfani da ƙasashen baki daya
assalamu alaikum sai magana malam mai rano BOA yanzu an fara wannan dama ne mun ne mai karokon mu ga BIO mai tsayuwa a tsakanin hanyar gwalla zuwa gamawa hakika mu mutanen da muke tahowa da gama zuwa gullu bayan sallar magriba akwai motoci marasa danjar baya akwai babura marasa danjar baya gaskiya irin wannan motoci da baburan barazana ne ga dukkanin wani mutumin da ya hawo mota bayan sallar magriba daga gama zuwa gullu ina mana barazana haddasa din da Allah ya taimaka dan Allah ya tilasta musu danjar dan an ce daga kafi ya hu magani
assalamu alaikum BOA America Allah zai yi muku albarka daga Musa Ubali sarkin gura gungun jigawar Najeriya bayan haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah zai kai iya ba rabirin mai martaba sarkin duhu saboda haka ni da jama'a ta muna wa gwamna ta aziya da shugaban wannan party Ado Sarki da kuma mai martaba sarkin duhu da kuma jama'ar wannan marigayi
To yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma fa a taƙaice.
A jiya Litinin shugaba Donald Trump ya ce duk matakan da Amurka ke ɗauka kan Koriya ta Arewa tun sama da shekaru 20 da suka gabata har zuwa yanzu ba a cimma haƙa ba ta cimma ruwa ba. Cikin wani sako da ya kafe ta dandalin Twitter Trump ya rubuta cewa sama da shekaru 25 ƙasar mu ta kasa cimma burinta kan Koriya ta Arewa. Duk da biliyoyin dalolin da aka kashe amma a wofi babu wani abu da ya aiki wannan furuci da Trump ya alama ce ta cewa zai iya daukar matakin da zai kawo ƙarshen shirin nuclear Koriya ta Arewa da kuma kawo ƙarshen cece-kucen da ake ranar Asabar din da ta gabata ma Trump ya rubuta wani sako game da wannan batu inda yake cewa shugabannin Amurka na baya sun shayin magana da Koriya ta Arewa dan samar da tarin da kuma samar da tarin yarjejeniyoyi barkatai da kuma kashe makudan kudade amma da haka babu abin da ya tasiri ana ci gaba da zaman dardara tsakanin Amurka da Turkiya inda Turkiya ta dakatar da baiwa yawancin Amurkawa visa domin ramuwan gayya kan makamancin abin da Amurka ta yi wa kasar sai ramuwan gayya ta fara jefa harkokin kasuwancin Turkiya cikin wani hali abinda ake fargaba zai iya haifar da illa mai muni ta wani lokaci mai tsawo da yake gargadi kan wannan abu da ke faruwa masanin kimiyyar siyasa Sangik Akhtar ya ce wannan wani abu ne da ba a taba gani ba
to masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Sarfilu Hashin Gumal da ya tani da wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan na wannan lokacin ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai anjima